بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هاكا يا الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قال عدمو أريد وانا رانا تلاهدي تقوص قوتن بالقعدة شكرة دبو تايا تدري حدود أربعين تبقي وان دا يدي دي دا أشرين دا شدا قوتن أفريلو دوبي دا أشرين دا شدا ميلادية. Allah ta'ala ya ƙara hada mu don mu ci gaba da karatun littafi da muka saba a wannan rana. Muna yi mai suna Tajrid Tauhid al-Mufid na al-Hafiz al-Allama Ahmad ibn Ali al-Maqarizi. Muna shafi na 101. Malam yace idza kanat as-samawati wal ardu innama khuliqat li hadha wa huwa ghayatul khalq fa kayfa yuqalu innahu la ghayata lahu wa la hikmata maqsuda أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله تعالى، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة أحوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب ناهيه، وعند اتباع الأمر والناهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله عالما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم الله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. وعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لم تنكم أبايا سبو دا كراتين يا لن يداجيا بنا أبنى مكفداء أبايا سبو دا كراتين يتبين دي كماتا bara idan za a tuna yana mana magana akan sabani da ake da shi tsakanin masu dangata kansu da wannan addini na musulunci game da hikimar bauta da amfanin bauta. Sai ya faɗi yace mutane sun kasu kashi hudu. Kashi na farko sune ajin da ya kawo adi na Asha'ira da kuma wanda suke da wato akan tsari irin nasu, suna cewa Ubangiji ya shar'anta ibada ce hikiman kawai shi ne ganin damansa, babu wata hikima, wato babu wani dalili da yasa ya shar'anta bauta. Saboda haka to kaga su a wajensu suna yin bauta ne saboda an ce musu su yi bauta. Kadai bauta ta zama bauta ne, ta zama abin yabo, ba dan wannan bautan tana da wata sifa da ya kamata a yaba wannan bautan saboda ita ba. Wato kaman kai ne ka ce gaskiya, ba dan Ubangiji ya ce gaskiya na da kyau ba, to da gaskiya ba ta da wata sifa ta kamala ta kyawu da ya kamata a yabi gaskiya saboda ita ce gaskiya. Saboda haka to su suna yin ibada ne ba dan dama bautan wani abu ne da ya kamata a yabi saboda ita ba. To kaga irin wannan masu bauta irin wannan ba za su ji dadin bautan Allah haka ba. Ba yanda za a yi mutum da ce yana bautan Allah ne saboda kawai Ubangiji ya mutu tilas. Ba ce za ka same shi so yake in ya yi sauri ya gama bautan, in ya gama bautan shi kenan, shi dai ya yi sauri ya gama ya riga ya fita daga hukumi da aka yi masa. To wannan ba daidai ne ba, wannan ba shine ra'ayin ahli sunna ba. Wannan ra'ayi na Asha'ira da Jahmiya da sauransu. Sai ra'ayin kuma Mu'tazila sune masu cewa Ubangiji da abin da ka gani Ubangiji ya shar'anta ita wannan ibada, idan an lura Ubangiji ya samar da ta ne saboda maslahan bayi. Me ye maslahan da bayi za su samu? Shine idan sun yi ibada sun je lahira, Ubangiji ya sakanka musu ya ba su sakamakon aikin su, kuma sakamakon aikin nan gwargwadon yanda ɗan ƙwadugo in ya gama aiki ake biyan sa. Saboda haka su a wajen su ba ma zai zama yayi daidai ba, ya zama aljanna ta biyu mutum ya kamata a bashi, sai Ubangiji ya bashi aljanna ta biyar. To kaga wannan zai je jawo ne kawai abin da Allah ya ringa mashi gobe. Don haka su a wajen su abinda Ubangiji ke ba bayi yana ba su ne sakamakon gumunsu zuriya. Kuma ahlus sunna ba ma faɗan wannan magana, mun riga mun san cewa duk da aikin alkhairi da bayi ke yi ma Allah ta'ala, Ubangiji ya riga ya musu alƙawarin cewa ba zai tozarta musu ba. To amma wannan aikin ba shi ne kaɗai ke shiga da su aljanna ba, kamar yadda manzala ya tabbata a hadisi yana cewa lan yudkhila ahadan minkum ma'amalahu aljanna, a cikinku babu wani wanda aikinsa zuriya zai shiga da shi aljanna. Na'am, aiki na zama sababi, amma ba shi ne dalili wato na cikakke da yake sa Ubangiji ya shigar da bawa aljanna ba. A ce sai Ubangiji ya lube shi mutum da rahama da kuma kawo da kai. In Ubangiji bai kawo da kai daga gazawan mu ba, to ba yanda za a yi ya baka da aikin nan. Wannan su ne aji na biyu. Aji na uku su ne wato su kuma wato ajin sufaye, masu cewa Ubangiji ya shar'anta mana bauta ne saboda shi Ubangiji ya riƙa ba wasu ilimin muka. Wato wannan sallan da muke yi da azumi da zakka, idan muka dage muka ta karkare muna yi, to Ubangiji zai dinga buɗa mana zukatanmu ne mu samu wani su ilimin muka, wasu asrar, wasu asirce-asirce, wasu sirrika wanda da can ga wanda ba ya ibadan ba ya da shi. Saboda haka ba suka ƙara ma kan suka ce ba dole ma sai ma kawai ba wai kawai ba muke takaita abotan Allah ba, a'a ya ma je ya ƙara ma kansa wasu horarwa, yana horar da kansa yana ba kansa wahala, ya je ya wato shiga cikin kogo ya dinga wahala kansa, baya ci baya sha. Wannan ita ce hanyar da za ta sa ya samu wato ilimuka daga wurin Ubangiji. To bauta Ubangiji dama can ya shar'anta ne saboda wannan. Wanda ka su a wajen waɗannan mutane, idan mutum da zai samu wannan ilimin muka, to su a wajen su, a wajen wasu daga cikinsu ba ma sai ya ci gaba da yin wannan bauta din ba. Wannan duka ajujuwa ne na bata. Wannan ajujuka mun yi bayanin cewa wannan ba daidai ne ba, wannan ba shi ne abin da ya sa Ubangiji ya shar'anta mana bauta ba. To shi ne wancan sati muka fara magana akan aji na hudu, wannan ɗan ajin madalla, ɗan ajin tabarkalla. Shi ne malai ce as-sinfur rabi' al-qa'iluna bil jam'i bayna al-khalqi wal amri, su ne wato ahlus sunna wanda suke cewa su a cikin aqidansu shi ne a haɗa tsakanin halitta da shari'an Ubangiji, shi ne al'amru. Alalahu al-khalqu wal-amru, al-khalqu halitta, al-amru kuma umarnin Ubangiji yana yi barna bari, shi ne shari'a. Wato abinda malam ke magana a nan, su ahlus sunna su ne wanda suke haɗa tsakanin cewa Ubangiji da ya halitta ya halicce mu da wata hikima. Me ce hikima? Saboda mu bauta masa, kamar yadda kuma ya ba mu umarni, ya bada shari'a ne saboda wata hikima. Saboda haka su suna cewa da shari'a da halitta duka Ubangiji ya yi ne saboda hikima. Akwai hikima da wace siffa su ce take komawa zuwa ga zatinsa, shi ne kuma suka ƙara cewa wal qadar was sabab. Ubangiji in kaga ya ƙaddara abu, to ya ƙaddara ne saboda wata hikima, wani iliminsa gamsasshe da hikima mai azanci da ya sa Ubangiji ya aikata haka. Ubangiji ya yi sama-sama ne ƙasa-ƙasa saboda wata hikima. Ubangiji ya ƙaddara cewa ana samun ruwa idan damuna ta yi saboda wata hikima. Sannan kuma Ubangiji ya halicci komai da sababinsa saboda hikima. Akwai hikimar da ta sa Ubangiji ya halicci komai da sababinsa. Bal ma Ubangiji ya haɗa tsakanin sababi da musabbabat, wato sababi da kuma abinda sababin ke hukuntarwa shi ne musabbabat. To Ubangiji yadda ya haɗa tsakanin sababi da abinda sababin ke sababawa, to shi ma Ubangiji ya haɗa alaƙa da tsakanin wato shan ruwa da tafi da ƙishin ruwa saboda hikima. Wannan shi ne a wajen ahlus sunna cewa duk abin da ga Ubangiji ya yi, in aikinsa ne halitta kenan, to wannan akwai hikima da ya sa ya yi. Sannan kuma idan umarni ne ya bayar, ina yi barna bari da bawa zai yi masa, to ubangiji yayi ne saboda hikima mecece hikima saboda ya sami cikakken soyayyar sa saboda ya sami cikakken biyan bukatar sa wajen ubangijin sa saboda kuma ya sami cikakken yardan sa wannan ɗaya daga cikin wasu daga cikin hikima kenan da malamai ke faɗa malam da ya gaba shine ya ƙara yake ci gaba da fashin baki wannan wajen yana da wahala saboda haka za ku ganta ta ƙara bayani da yaje gaba sai ci gaba da fashin baki cewa al-ibada mujabul ilahiyya wa aqruha yace ita dama bauta allantakan ubangiji ke wajabta ta take yake hukunta ta kuma wato bautan da bai yake ma Allah ta'ala shine alama na gani na ido da ke nuna cewa akwai ubangiji da ya halice su kuma wanda ya tantance about saboda mushi dama kamar da bai yake cewa fi kulli shay'in ayatin tadullu ala annahu wahid a cikin komai da ka gani akwai alama da take nuna cewa ubangiji shi ɗaya ne to in ka ga bawa wanda mahaluki to alama ne akwai wanda ya halice shi idan ka ga mahaluki nan yana bukatar ya ci ya sha yana bukatar iska to alama ne na akwai wanda shi kuma yake mallakan wannan iskan da azkin da yake bashi in ka ga bawa yana bukatar wanda zai zo in yana neman wasu biyan bukatun sa yaje ya take da shi to alama ne na cewa kuma akwai wani wanda yake sunansa ubangijin sa wanda shine yake kadai ke amsa masa wannan bukata saboda ka al-ibada ita bautan da bayi yake yi mujabul ilahiyya tana daga cikin abin da allantakan ubangiji ke hukunta ta wa aqruha kuma wato alamanta ne wanda ake gani kurkuru a waje bautan da bayi yake ma Allah ta'ala saboda ubangiji shi ya halice su kuma saboda suna neman yardan shi su kuma bautan da suke yi ubudiyya kenan bautantakan da suke ma ubangiji saboda su cika da zama makaskanta su ci gaba da zama wato mabukata zuwa ga Allah ta'ala kuma su ci gaba da girmama shi kaga mu bangaren mu ko bayi shi ita ake kira ubudiyya wato mu muna bauta ma Allah saboda tamamul khudu'i wat ta'bid cikakken wato girmama ubangiji da kuma nuna cewa mu kasa muke gare shi da kuma kankan da kai zuwa gare shi wajen bukatun mu shi kuma ubangiji ilahiyyan sa ita kuma tana hukunta lalle mu a same mu da muke kaskantar da kai shi kuma wato shine mai bamu shine mai azurta mu shine mai amsa mana roƙon mu shike kaza shike kaza saboda kaga shi hada abin yake suke da juna da wato ilahiyyan ubangiji alantakan ubangiji da kuma mu buƙatuwan mu da buƙatuwan bawa da kuma wadatar ubangiji a hada shi da zaran ka samu bawa mai buƙata da zaka samu kuma ubangiji mai wadata wannan shine abinda annabi malam ke magana shi sa a can gaba yake cewa alaƙar bauta da kuma bawa da kuma alaƙar uluhiyyar ubangiji kana cewa ubangiji shine Allah wanda ya tantance a bauta masa soyayya da kuma girmamawa irtibaqu muta'alliq sifati bi sifati yana yanda suke hada da juna hada suke da juna in an samu ne to dole a samu daya tunda aka samu bawa to dole za a samu wanda yake shine ya halci bawa kuma to kamar alaƙan wato ilimi ne da kuma abinda aka san ka sani yanzu ka gani ilimi na shine yana cikin zati na baka da dama zaka ce zaka bambanta da ilimin da nake da shi amma menene alamar da za a gani cewa ilimi na yana tare da ni shine kaga ina wannan karatu to aka ga ilimi na shine ilimi shi kuma abinda alamar sa dake na gani na ido shine ma'alu to shine ilahiyyan ubangiji wannan siffar sa ce kana cewa ubangiji ne mawadaci baya bukatan kowa wannan siffar sa ce mu kuma kasancewan bayi mu kuma mabukata ne muna bukatan ubangijin mu shi wannan abin kuma yana nuni zuwa ga wato yana da alaka yana nuni zuwa ga wato wadatar ubangiji yana nuni zuwa ga cewa ubangiji shine kadai abun bautan mu wanda shi kadai ya kamata mu bauta ba saboda haka tasirin kana cewa ubangiji ilahu shine kana cewa ubangiji shine rabu ubangiji shine mai jujuya mana lamuran mu shine abun bautan mu alamar haka kuma shine shi bawa same shi yana da tsananin bukata zuwa ga ubangijin yana da bukata shi matalauci ne zuwa ga ubangijin saboda haka wannan sai zai sanya masa gami hankali ba zai bauta ba kowa ba sai Allah ta'ala saboda haka wannan shine alaka mu alaka mu alaka ce ta bukata muna bukatar sa shi kuma alaka sa alaka ne ta wadatar sa saboda haka mu ba mu da wanda zai ba mu shi wannan shine al-irtibaq shine irtibaq baina al-ilahiyya wal-ubudiyya kartibaq sifa bi sifa anan shine abinda malai yake magana cewa take sai mutum ya tsaya ya kula ya ga me malaki magana anan. Saboda haka dai wato bawa yana buƙatan ubangijinsa, yana kuma buƙatan ya girmama shi wannan ubangijin da ya halicce shi, yana kuma buƙatan ya bauta mishi. Shi kuma ubangiji allantakansa, kasancewarsa ilahu, yana wajabtar da a same mu bayi da zamu rinka nuna buƙatuwa zuwa gare shi. To wannan shine anan abinda shi malam ke magana. Mu gode masa, mu ci gaba da bautansa. Ilahiya anan kaga sifarsa ce wacce take tinfil azaltin tattale. Kasancewar ubangiji Allah ne shi. Ba sai da ya halicce mu bane ya je ya samu maka sunan Allah. Mun kaga ka mahaifinka. Idan kai dan fari sai da ya haife ka ne ya daukan maka sifar ta mahaifi. Amma inda da sai da masa tara. A ce misali ai wannan dan yayansa ne, amma dai ba shine asalin mahaifinsa ba. Sai lokacin da ka haihu, a lokacin ne kallama haƙiƙanin uba. To shi ubangiji ba sai da ya halicci bayi ne ya zama haƙiƙanin Allah da ya cancanta a bauta masa da soyayya da cancanta ba. Da ba ce yana da ma'anan ubangiji wanda yake Allah ta'ala ne da wajibi a bauta masa. Wannan sifa ce azaliya kadima. Tun talatala wannan sifar sasa sifa ce wacce take tana nan ba daga bayi da ya same ta ba. Saboda haka dai kaga anan abinda malam ke magana, ubangiji da ya halicci halitta ne saboda hikima, da kuma ya bamu umarni a shari'a kuma saboda hikima. To wannan hikima shine malam yake sama fahimta. Idan ka fahimta kuma zaka fahimci kuma mecece hikiman bauta a wajenmu. To shine malam yace fa iza kanat as-samawati wal ardu innama khuliqat li hada. To yanzu idan ya tabbata abinda maka bayani cewa ubangiji ya halicci bayin dan su bauta masa, cewa sammai da ƙasai an halicce su ne saboda wato su zama suna cikin wato kamalan bautan ubangijinsu. Huwa ghayatul khalqi, wanda wannan kuma shine dalilin da yasa ubangiji ya halitta. Da kaifa yuqalu innahu la ghayata lahu wala hikmata maqsuda, ta yaya za a ce ubangiji wannan halittun da yayi kawai yayi ne fara kawai ba yi da wata manufa da yasa ya halitta? Wannan yana yin raddi ma wato su wato ashaira. Nan malam yana yi ma wato ashaira raddi. Su da suke cewa ubangiji ya karanta mana bauta ne kawai saboda ganin damansa, ba dan wannan bautan tana da wani sifa mai kyawu da ya cancanta, in an lura a ce lallai da sallah ko gaskiya ko amana dama ya cancanta bawa ya zama yana da su. Lallai da abinda ubangiji ya halitta to akwai hikima. Hikiman kuma bayi na iya fahimta, na iya rasa wasu daga cikin hikima din. Aw ina zalika la mujarrad isti'jar al ummal la yatakaddara alayhi mutawab minna, kuma ta za a ce kuma koko akwai hikima, amma hikiman shine amfani da bayi ke samu, wanda shine maslahan da ubangiji ke halitta musu. In suka amfani da wannan maslahohin ko wannan amfanin dukan wajibin adai lahira, to sai ubangiji ya basu ladan dangan aikin su da suka yi. To wannan ta ya za a ce wannan shine kawai dalilin da yasa ubangiji ya halitta? In aka ce za a haka, to kaga ashe ubangiji ba yi da wani tacewa akan mu kenan. To kaga wannan kuma ba zai yiwu ba. Awli mujarrad isti'dad an-nufus lil ma'arif al-aqliya, ko kuma a ce kawai wato bauta ubangiji ya sharanta mana ne kawai saboda mutum ya samu wasu ilmuka ko ya horar da kansa, wannan shi ma ba zai zama daidai ba. Shine ma da cewa idza ta'ammala al-labibu, to kaga ashe idan wato mai hankali mai wayau yayi tuntuntuni al-farqa baina hadhihi al-aqwali, me yake bambanci tsakanin waɗannan maganganu, waɗannan aƙidoji masu ɓanna da suka faɗa akan dalili da ko amfanin bauta, wa baina ma dalla alaihi sariful wahyi, da kuma tsakanin abin da haƙiƙanin wahyi ya nuna. Na ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, na la lahu al-khalqu wal amru. Alima zai gane anna Allah ta'ala khalaqal khalqa, cewa ubangiji ya halicci bayi ne li'ibadatihi, saboda hikiman su bauta masa. Al-jami'at li kamal mahabbati, ita kuma wannan bautan da zasu yi, wanda dole bautan ta zama ta tattaro kamalan soyayyarsa, da zama suna bautansa ne saboda tsananin soyayya da suke ma ubangiji. Saboda ba su da wani sai shi, ba su da wani wanda ya halicce su sai shi, ba su da wani wanda yake ba su sai shi. Ma al-khudu'i lahu, kuma in tare da soyayya, tare da kuma kasancewarsu, kuma suna a halin kasancewarsu, kuma suna kankan da kai zuwa gare shi. Ba wai kawai su je suna san Allah ba, amma kuma ba ka rankwafawa zuwa gare shi, suna neman baki, suna wato kaskantar da kai zuwa gare shi. Walin qiyadi li amri, kuma tare da haka kuma sun miƙa wuya ga umarninsa. To wannan shine abinda malam yake son ka fahimta. Duk bautan da kake, in dai akwai waɗannan ma'anan guda uku, to zaka ji daɗin bautan. Shine yayin da kake bautan Allah, kana bautan Allah ne saboda soyayyarsa, to yanzu ka fahimci kimar ubangiji kenan.
kana bautan Allah ne saboda jin cewa kai bawansa ne, kai ba za ka iya fita daga bautansa ba, to wannan kana yi saboda kankan da kai zuwa gare shi kenan, kai makaskanci ne gaba ga ubangijinka. Kana bauta ma ubangiji ne saboda mi kauya ga al'amarinsa, kai ɗan gani kashe ni ubangiji ne. To inda kana bauta ma Allah saboda wannan abubuwan, to kaga dole yayin da kake bautan Allah ba za ka gaji ba, ko da jikinka ya gaji amma za ka ji zuciyarka ba ta gaji ba. Za ka ji kana neman in sallah ka gaji da ka gaji gaban ka ya gaji, gaban ka sun gaji, za ka nema to mene kuma zan yi wanda zai kafa makafin wannan, sai ka je istighfari. In ka gama istighfari kuma sai ka ga to wanne za ka yi, sai ka je taswifi. In ka gama kuma in ka ga bacci kake so, sai ka ji raya a zuciyarka cewa to yanzu bari in bacci saboda in ƙara ƙarfi go an ji ba ko gobe na tashi in ƙara koma wannan bauta. Sai ka ga ba za ka taba fita daga bautan ubangiji ba. Wannan shine amfanin bauta mu a wajen ahlus sunna, mahabbatan wa khudu'an wal qiyadan, soyayyan ubangiji da kuma wato kaskantar da kai zuwa gare shi, da kuma wato miƙa masa wuya ga al'amarinsa baki daya. Wannan shine hikimar da yasa ubangiji shar'anta mana bauta, saboda mu samu wannan abubuwan guda uku. In aka samu ba samu ɗaya daga ciki, mutum ba samu dukansu ba, to shi kaga to wannan abin da yasa ubangiji ya shar'anta mana wannan bautan, hikima ake kiranta. Hikima ce da ma'anar amfani ma bayi, ko hikima ce siffar ce take kowa masa shi. A wajen ahlus sunna ba kawai hikima shine wai kawai ka amfana da amfanin ba, a'a, wannan hikima ce da in ka san cewa ubangiji ya shar'anta maka sallah ne saboda ka so ubangijin, saboda kaskantar da kai ga ubangijin, saboda kuma ka miƙa wuya ga shari'ar ubangijin, wannan ainihin sa kai za ka so ubangijin. To in idan zai sa ubangiji ya so ka, to tunda ubangiji ya shar'anta maka sallah saboda natijar zai sa zai tike da kai zuwa ga Allah ya so ka, to za ka yabi ubangiji saboda wannan hikiman da ya sa shar'anta maka sallah. An fahimta? Sai kaga ashe nan hikima tana komawa zuwa ga ubangiji ne, siffarsa ce, siffarsa ce ta tunfil azal, ba daga baya ya same ta ba. Saɓanin su mu'tazila da suke cewa kawai shine ka amfana da amfanin, ita ce shine hikima. Amfana da amfanin wani wata magana ce daban, tabbas muna amfana, amma idan muka san dalilin da sa ubangiji shar'anta mana sallah da azumi da zakka, to kuma za mu yabi ubangiji saboda ya shar'anta mana sallah da azumi. Saboda me? Saboda daga baya idan muka yi aiki su mu, to kuma wannan soyayya aikin sa ne, zai na komawa ne zuwa gare shi, yana komawa ne kuma zuwa ga wato umarninsa da shari'arsa. Saboda haka bawa wanda yake bautan ubangiji shine wanda yake da halatto ma'anar uluhiyya tare da shi, yayin da yake bautan Allah yana halatto cewa ba ni da wani wanda zan bauta ba sai Allah. To wannan wato in ka ji haka, to kaga alama cewa kana jin dardin bautan Allah kenan. Kana jin cewa kai bawansa ne, kana jin cewa kai ba ka da wani wanda zai biya maka bukatu sai shi, kana jin cewa kai kasa da shi kake, kana jin cewa ba ka samun duk wani ɗaya bai kewanka sai tare da ubangiji. To wannan shine bauta, shine sirrin bauta da ake son mu gane a wurin wata bauta da muke yi. Shine ba da ce fa asul ibada, dan haka in ka fahimci haka, to ashe kaga ashe asalin bauta gabaki da tushenta shine mahabbatullahi, shine san Allah. San Allah wannan shine tushen bauta. Duk bautan da kai ma ubangiji, kai a matsayin kamar ya maka tilas ne baka san ubangiji, to ubangiji bai karɓi wannan bautan ba. Dole ka yi a matsayin kana san sa yasa kake bautan sa. Bal ifraduhu ta'ala bil mahabba, ba ma kawai san sa ba, a'a, ka kadaita ubangiji da soyayya, ya zama shi kadai kake so a duniya. Duniyarka da lahiranka ba wanda kake so sai ubangiji. Ifraduhu bil mahabba, idan ka ji cewa akwai wani bawa da kake so daidai da kai san Allah, to fa ubangiji bai karɓi wannan soyayya ba, kuma wannan abin da kai shirka ne babban fitar da kai daga musulunci. Yau da za ka ji cewa a ranka soyayyan da kake ma aiki sallallahu alaihi wasallam ya fi soyayyan da kake ma Allah, to baka da bambanci da kafiri. Yau da za ka ji soyayyan da kake ma manzon Allah daidai waje da soyayyan da kake ma Allah, mutum ya fi musulunci. Sai dai ka ji cewa soyayyan ubangiji shine kadai wanda kake son sa saboda shi ubangiji, shi kuma wanda ba ubangiji ba manzon Allah da manzanninsa, kana son su ne saboda soyayyan su na tikewa da su da kai zuwa ga soyayyan Allah, saboda Allah ya ce yana son su, kai kuma kana son wanda ke son Allah ke son sa. Saboda kaga ashe kana son manzon Allah ne saboda Allah, ba kana son manzon Allah ne saboda zatin sa ba, wannan soyayya ce ta dabi'a. Soyayya ce saboda zatin sa ba wai ne bane, amma wani soyayya ta dabi'a. Amma soyayya ta bauta shine ka so manzo Allah saboda Allah, saboda shine ya hada ka tsakaninka da Allah, shine jakada tsakaninka da ubangiji, shine sadausa da alheri tsakaninka da aljanna. sadaka wannan shine dalilin da sa muke san manzon Allah yake san sauran malaiku baki daya kace bal ifraduhu ta'ala bil mahabba shine wato ka kadaita ubangiji da shi da soyayyarka wala tuhibbu ma'ahu siwahu kada ba ka san tare da ubangiji wani ubangiji sai dai kasa da ubangijin amma ba tare da ubangiji ba ana akana shuraka'i 'ala shirki man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu shirkahu Allah ta'ala ya faɗa wanda a cikin hadisi dake cikin as-sahih hadisi Abu Hurairah yace duk wanda yazo ya gama ni da wani ko a soyayya ko a bauta ko meye to zan ba masa shi da shi da wanda ya mun shirkan da shi kaga anan bai bambace ko manzo Allah ko mala'iku ko wani ne ka so shi yanda kake san Allah to ubangiji zai barka ku je ku karaka shi da kuma da malikar wannan soyayyan ba dole ka ji cewa ubangiji ne shi ne kade kake son saboda zatin sa shi kade kake son saboda shi ragowa halittu kuma kada ka so ne saboda Allah ba wa inna ma yuhibbu ma yuhibbu li ajlihi wa fihi yace kawai zai so wani mahaluki ne saboda ubangiji kuma asaliyan ubangiji kun san wannan cewa malamai da wili suke mamar tsakanin الحب لله ده الحب لأجل الله حكمة الله إذا كنت الحب لله أي الحب لذات الله وكماله كسو أبنجي سبو ده شيشين أبنجي جنكا كسو شيدة سبو ده ذات سبو ده أبنجي تو وانا با وان وان ده وانا با هلوك إذا ذات حد أشير أبنجي أوان ده بسوية الحب لله أما الحب في الله شين الحب لأجل الله كما shine ka so wani saboda so ina san Allah Allah yana san sa to wannan shine alhubbu fillah akwai Allah ta amfanci bambanci na'am yawa masha Allah saboda kaga ace alhubbu lillahi wannan kana yi ne saboda neman yardan ubangiji saboda ka to wannan kana yi ne kuma saboda Allah ta'ala kama yuhibbu anbiya'u kama yanda mutum zai so annabawan Allah kaga ace kana san annabawan Allah ne saboda Allah wa rusulahu kama yanda zaka so manzannin sa وملائكته كما ذاك ثم ملائكته لان محبتهم سبب سويهن ذاك ما ودنن انباوا ده زمنزني ده ملائكه من تمام محبتي يا ده cikin cikamatin san da zaka ma Allah ta'ala walakin ka mahabbati man ittakhadha min dunihi andadan yuhibbuhum ka hubbihi wannan ba daidai ne yake da wanda ya dauki wani ubangiji ababan tarayya ba da zai san su irin yanda kisan ubangijin wannan ba daidai ne ba mutum yace shi ya da wata ababan tarayya yana san su yanda yake san Allah to wannan ba daidai suke ba haka ne ubangiji da cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillah su suna kanta soyayya ne ga ubangiji shi daya kira da aka samu a wasu wurare idan aka zo aka yi manzo Allah irin wannan masha Allah wa sha Muhammad ko masha Allah wa shi take ce aja'atani lillahi idlan ko adlan zaka miji ni kini ga Allah ne aka ce dai Allah tukuna Allah sanna kuma ni ina kafa ga Allah aka manzo Allah ya faɗa to amma yanzu irin waɗannan abubuwa zaka ga din mutane ba su a faɗa kuma idan an faɗa kuma sai a ce kai kai ne wanda kuma wannan shine gayan tauhidi ba inda zaka je duk Qur'ani wato baje-baje yake da bayani akan irin wannan domin duka sirrin bauta shine soyayya in ka ce Allah ba zaka so shi ba sai dai ka hada shi da wani a tarayya wajen soyayya to ba har za ka bauta ba wannan Allah ta hada Allah kenan kuma Allah ba zai karba ba وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها إذا كان فهمتي cewa soyayyan da ake ma Allah ta'ala ita ce hakikanin bautantaka kuma shine sirrin bautan ma baki da farkon bautan to kuma ka sani fahiya inna ma tatahaqqu ita kuma wannan bautan tana gaggata ne bittibai amrihi ta hanyar bin umarnin Allah wata tinabi lahi da kuma nisantan hannun ubangiji wanda dama ubangiji ya riga ba wannan alƙawarin lokacin yace annabi adam ya sako wai ma yanda kun minni hudan kamar ittaba'a hudaya fala khafu alaihim wala hum yahzan wata aya ba zai tsaya cewa ba zai bace ba wannan haka ubangiji dama ya alƙawari zai zo da shari'a daga wajen sa umarnin sa da hannun sa ta hanyar wata hanyar annabawa saboda haka to ita bautan da zaka ma ubangiji tana zama bauta ce ta cancanta ta gaskiya idan ka gina shi akan bin umarnin sa da kuma hannuwa da hannun sa fa inda tibai al-amri wan nahi a lokacin da kalma ka miƙa wuya ga umarnin ubangiji ka hal da hannun sa ta tabayyana haqiqatan al-ubudiyya wal mahabba ta tabayyana maka haqiqanin bautantaka da kuma soyayya da kake ma ubangiji amma idan ka ce kana son Allah kuma ya zama din kullun ba roka da ubangijin ba ba za ka ce kana son Allah ba a taba sani ka je kai ma ubangiji ruku'i ko sujada ba wannan ba zai yiwu ba kamar yanda ba zaka ce kana san manzo Allah ba a samu kuma kana yaka sunna sa ba wannan ba zai yiwu ba ko mayafin ka ne ka ce kai kana san sa amma ba ka taba ba a taba samu ka ce ka ta mishi ba wannan mayafin naka zai karba soyayya ba zai karba ba to balle kuma ubangiji shike da misali wato madaukaki saboda haka to anan ka ga anan malam kamar yana maka bayani ne cewa to idan ka farki umarni da hali ubangiji ya ce shi ta hanyar shi ne ake tabbatar da bautar sa to ashe ka ga a hannun wa ake samun umarni da hali kenan wajen annabawa saboda haka ba shi ka da dama ka je ka gina wata bauta akan wani shiriyan wani akan shiriyan wani mutumi wanda ba shiriyan annabi ba wanda wannan kuma shine haqiqatan la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah kaza wannan kamalul mahabba wa ikhlasul mahabba lillahi ta'ala kace Allah kadai zaka so sai kuma abin da yazo a tafarkin ubangijin muhammadur rasulullah kuma kace umarnin Allah da halin sa kuma zaka bune akan harsashin manzon Allah kuma to wannan kaga shine abin da muke da kira zuwa mutane su zo su karba amma ana ta rigin ba ana cewa ba za a karba ba wanda wannan kuma yana da wahala a fahimta ne ga wanda yayi tunani zaka ba shi da wani wahala a fahimta bana cewa ne hada da ana subhanahu tibaa rasulihi dan haka ne ma ubangiji ya sanya bin manzon sa sallallahu alaihi wasallam alaman alaiha ita ce take nuna manuniya zuwa ga bautan Allah wa shahidan laha kuma ita ce take mata sheda bin biyayya ga manzon ita ce take yin sheda ma bautan Allah da kake yi kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kace masa in kun kasance kuna son Allah to ku do ku yi min biyayya Allah ne so ku kaga ubangiji sai ne ce ku je ku ci san Allah ba a baki a baki ba a baki ba yace ku je ku do ku bi ni kuma bace wato azo a bi manzo Allah ko abu waninsa ba yace azo a bi ni ni daya saboda ka duk wata bauta ana kira shi ne akan sakin shirye manzo Allah sai dai abinda mashiwa malamin da yake baka wannan fatawar in ya dace da manzo Allah in bai dace da manzo Allah ba to kowa ne shi ne ba ai ko baka shi ba kana da dama ka bada magana ka kai amfani da maganar manzo Allah shi manzo Allah shine kadai aka ce shi biyayya take shiriya wa in tudai hutatan in kuka masa biyayya za ku shiriya amma kowane ne shi indai malami ne ko Abubakar ne ko Umar ne ko Uthman ne ko Ali balle wani su to biyayyar su akan takan zama biyayya ce ne a bar wato an farar ba in ta dace da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in suka kaute ta kuma su an kaute kenan ba za ka da kana musu biyayya ba wannan Abdullahi dan Abbas ya zo da wata fatawa da yace fatawa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu suka ce to amma kuma Abubakar da Umar da abin da ka samu su suna bada fatawa sai ce to na ina ne je so kuke a muku ruwa na azaba ubangiji so kuke a ratar da mu baki daya ana gaya muku manzon Allah ya ce kuna cewa Abubakar da Umar to yanzu kullum mutane ya zargi ma da su ake akan wai ka ce manzon Allah shi daya shi kuma ya ce a manzo Allah wani sai kaga bambanci a fili yake fa da'ala tibaa rasulihi mashru'an bi mahabbatihim Allah ta'ala ubangiji sai ya sanya bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine abin da yaya ga manzo Allah ita ce abin yi wa sharadi abin da bai cewa turke ta samun soyayyan Allah ta'ala wa shartan li mahabbati Allah lahum shi kuma wato biyayyan shine sharadi su ubangiji in yaso su anan ya faɗi al-mashrut al-sharq al-mashrut abin yi wa sharadin shine ka samu soyayyan Allah din kai shi ko ubangiji sai ya dabaibace san da zaka samu Allah ya so ka sai ya dabaibace ta ya gina ta akan wato biyayya ga manzon Allah shine al-mashrut shi kuma sharadin kuma shine ittiba'ur rasul shi kuma sharadin shine bin manzon Allah kamar yanda Allah ta'ala ya sanya wato sharadin alwala sharadin sallah din shine alwala ita kuma sallah ita ce mashru'ul wudu'i din ita ce abu wacce aka shar'anta ma alwala din saboda haka Allah ta'ala ya sanya bin manzon Allah ita ce wato shine sharadi ga samun soyayyan Allah soyayyan Allah kuma ita ce abin yi wa sharadi wanda aka dabaibace ta aka kulle ta da wato bin manzon Allah ko da kan manzon Allah Allah ya soka ko ga bin manzon Allah Allah ta'ala bai soka ba tsakanin ka da shi dai tsana Allah ya tsare mana ya ci gaba da cewa wa wujudul mashhud bidun tahqiqi shartihi mumtani' kuma abu ne sananne ka sama abinda aka yi wa sharadin shine san Allah din ba tare da ka tabbatar da sharadin samun soyayyen ba, wannan abu ne ba zai yi ba. Kace kana son san Allah, amma Allah ta'ala shi kuma ya ce maka ya dinga son soyayyen sa ne kai ne, so ka ne idan ka bi manzon sa. Kace kai ba na san manzon Allah ba, amma kuma kana son ka samu san Allah, to ai wannan abu ne ba zai yi ba. Ubangiji ya riga ya sharadanta san Allah, san da zai maka shi dole ka bi manzon Allah, ya dama bai ce shi da wannan abu. فأولي من انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول. فولك هذا أنا ذا أفهمت وتكون وسويا الله لوك شندك كون سويا ذم ذا الله ليه قديش. ولكن ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. يش تقول قول ما كاتي كنا سال الله كاتي ذاك ذم ذا الله تو النبى سبع سيكادي الله دمن ذا سوسك بسوي وأدوت ينكا wato sama da duwar wanda ba su ba, duwar wanda kake so wanda ba Allah da manzansa ba, sai ka ji Allah da manzansa suka fi soyuwa a zuciyarka. Wannan kuma manzo Allah, Allah ta wato mala ya dauko shi a hadisi, hadisin Anas bin Malik daga cikin sahihaini, yana cewa wato mutum ba zai yi imani ba hatta akuna ahabba ilayhi hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, har sai Allah da manzansa zama su ne mafiya wato ababan soyayya a zuciyarsa fiye da waninsu. Saboda haka sai ka ji cewa san da kake ma Allah ta'ala shine son mafi kululuwa, sannan kuma mafi da shi kuma shine manzon Allah, saboda shi ke haɗa ka da Allah. Sannan kuma wanda kake so ka so, amma in ba wannan ba to haka kuma soyayya inda ta bauta ce wanda zake kake son Allah ta'ala ya baka lada, dole kuma ka je wajen abdariya Abu Bakar da Umar da Uthman su ba san iyayenka, ba magana ka cewa ai soyayya ce ake ba. Ai yanzu tunda manzon Allah ya fifita su kuma ya Ubangiji su ya fifita su ya ba su aljanna, ya kuma ce kuma su ne khairu hadhihi umma ba'da nabiyya Abu Bakar da sanan Umar, ku dole kan cewa su kowa har mun iyaye ka kai ba. So kaga wannan shine ba su irin wannan gidan su zaci kuma ba su manzon Allah, wanda ya ce abu mai magana biyayya shine ya mutuncanta a ce ya san manzon Allah, ko wanda ya ce a ta cewa ana ta sa'a baki amma ba abin sunnar sa, wanda ya ce abin sunnar sa. Saboda ba zai yi kace kana bin sunnan mutum saboda kafa ba, dole a samu a zuciyar kana san sa, amma kace a baki kana san sa kullum kai ta fadan sa kai ba Muhammadu ne, kai ku ne Muhammadawa, ku ne wane ne, amma ba ruwanka da sunna, ba ruwanka da sunnan sa a magance, ba ruwanka da sunnan sa a aikace, ba ruwanka da sunnan sa a gudurce, kuma kace kana san sa. Wannan kaga wannan wato da'awa ce, da'awa kuma in babu shi da to kaga wannan masu wannan da'awan kuma wato da'awa kawai suke yi, wato ƙarya suke yi. Saboda haka dole ka ji cewa manzon Allah shine ka fi so a cikin mahaddai baki daya akan duk wani wanda ba shi ba manzon Allah ba. Wa mata kana inda shay'un habba ilayhi minhuma, da zaran ya ji cewa akwai wani mahaluki da yake son su irin san da yake ma Allah da manzon sa, fa huwa al-ishraku alladhi la yaqdiru wutu, yanzu yayi ma Allah shirkan da Allah bai yafi mishi ba, yayi shirka babba ba shirka karami ba, yayi shirka babba. قال تعالى دروب الله تعالى يلا سوى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تعالى يتعالى وتبقى كندم الآية سيتي قل إن كان آباؤكم كذلك سي مسوم إذا إياكم نسكع فيكم wa abna'ukum da yayanku da kuka haifa wa ikwanukum da ƴan uwanku na jini wa azwajukum da matatakinku ko kuma mazajenku na aure wa ashiratukum da kuma danginku wa amwalun iqtaraftumuha da kuma wasu wata dukiya da kuke son ku same ta ku rubuce ta wa tijaratukum da khashawna kasada da kuma wani riba ko wani ciniki da kuke gudun idan kuka bi Allah wannan cinikin zai kare, saboda haka bari ku bi wurin Allah ta'ala saboda wannan cinikin kare wa masakin tarbauna, ko kuma wani waje ne, wani gari ne, wani gida ne da kuke son ku samu, in kun bi Allah ba za ku samu ba, in kuma kun bi wani Allah kuna tsammanin za ku samu, kuna gudun cewa kar ku rasa wannan gidan. A habba ilaykum min Allahi wa rasuli, in waɗannan abubuwan da muka sanya Allah ta'ala lissafa su suka fi soyuwa a wajen ku akan Allah da manzansa, waje hada fi sabili da kuma yin jihadi dan dauka kalmar Allah ta'ala, fata rabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, to ku jira sai Allah ta'ala zuwa al'amarin sa, wato laku gumi sa ba ina fata rabbasu tarabbas biha raibal manun la'allaha tatlaqu au la'allaha au yamutu khalilaha, kaji mawaki sai ce fatarabbas shine ka jira ga midi fara wato ka kamar akwai razani akan wai idi an ce ka jira ko mai mulki ne ce maka ka jira ka ga midani ai ka san wato akwai hadon ba ta kyau ba hatta ya ce Allah bi amri wallahu la yahdi alqawl fasiqi Allah ta ce Allah ba yake da mutane fasikai wannan fasikanci da fita daga musulunci shine Allah ta yake magana ana saboda haka wannan na daga cikin aya da take nuna wajabcin san Allah da manzansa da kuma wajabcin gabatar da soyayyar Allah da manzansa akan soyayyar kowa kowane maluki ne wannan fa ba wai da'awa a zuciya ba ai da yawa zaka duba ka gani wani sarki ne a wajenka shugaba ne a wajenka mahaifi ne a wajenka ya ce zo kai wannan abin da a ciki akwai sa'a ma Allah ta'ala shi kuma Allah ta'ala ya ce ka zo kai ga umanni na ga hani sai ka ce a gaskiya idan ban yi ba shi wannan zai hana zai sa ban samu arziki ba shi wannan zai sa a yanke wato alaka tsakanin mu da shi zai kaga yanda kana tsoran su kenan a bigiran da ya kamata ka fi tsoran ubangiji shi daya sai zo na amma ubangiji shirka kenan amma ubangiji shirka wannan shirka ne babbar da yake fita da mutum daga musulunci saboda shirka ne a makamin bauta ubangiji ya kamata kada a girmama shi a ji tsoran sa a so shi kai kuma yanzu kana son wani mahaliki wanda ba shi ba shi za ubangiji maza da yake cewa la ta'ata li makhluqin maza da yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'zi al khaliqi inma ta'ata fil ma'ruf ba wani da'a da za a yi ma wani abin halitta a abin da za a sa ma ubangiji da shi saboda haka idan daga cikin abin da malaman rubuta da an tambaye shi wai malam me yake shirka din sai fara fadan wasu abubuwa wanda muna rainawa yace shirka shine kaman kace dan Allah dan annabi kaman ka je ka dinga dukuna ma iyayenka yace ka gane ko to a fara da waɗannan su ba eh to ai gaskiya kenan ai a zo a ta magana waɗannan su ne ba wa zuwa ga shirka ai ka ga yanzu wani kace ka shi ka dukuna ka ai waye shi ka da mutane kan dukuna wannan akwai sabani akwai waye ko ai kan bauta ma Allah shi ne ba akwai sabani ba wasu cewa suka yi bauta ma Allah shi ne wasu suka ce a bauta masa da shirka ba ai fi ba akwai sabani amma kun sabani ne wanda ake daya alburi su ba dan wani ya ce baka akwai sabani waye ya kawo kisan Annabi Yusuf wannan Annabi Yusuf ai baka shi ne maza Allah ya riga ya yi kaci saboda haka shari'a maza Allah kake bi yanzu Muhammadu Rasulullah kace ba wani ba wannan ayat tana daga cikin ayoyi da wasu daga cikin malamai suke hujja da ita akan cewa wato akwai aya da ta zo da take nuna san manzon Allah Qur'ani akwai margayi man Jafar akwai su lokuta da zaku ga ya je mu dan kalubala cewa Qur'ani babu inda aka yi maganar san annabi shi daya amma an yi maganar masa biyayya saboda biyayya ga manzon Allah yana wata fi san san manzon Allah to wannan maganar wasu daga cikin malamai sun yi wato ne mulahaza akan ta sun ce akwai daga cikin ayoyi da suke nuna san manzon Allah duk da ala waje taba ne wata gina shi ma da yana maganar aya da ta zo ta maganar soyayya ita kadai amma ba wai ala waje taba ba amma kaga anan dai Allah ta'ala ya kawo shi ala waje taba ne to amma sauran ayoyi ma duka an samu wannan Allah ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani annabi auladul mu'minina wannan aula daga alwaliyu ne alwaliyu yana alqaraba wal mahabba malamai suka ce annabi auladul mu'minina ay ahabbu ilayhim min al mu'minina sanaka wannan daga cikin ayoyi da wannan ayan da shi ta wannan aya na annabi auladul mu'minina suna daga cikin wato ayoyi da malamai suke cewa suna nuni zuwa ga soyayyar manzon Allah duk da kuma sauran ayoyi ma duka an tsarikin da zuwa suke cewa a masa biyayya ai kaza duk masu nan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai na faɗa saboda fa'ida in ka ce aula a wajen malamai daga alwali alwali kuma yana nuna wato alqurbu wal mahabba alqurbu almujibu lil mahabba wani kusanci dake kwatanta maka wato soyayya shi yasa a wajen malamai da Allah ta'ala ya ce annabi auladul mu'minina suke cewa ai annabi aula fil mahabbatan wa raqaba wato yafi a wajen soyayya da kuma wajen kwadayin abu da ke hannunsa sallallahu alaihi wasallama ba su ba
wannan alqurbu wal mahabba da hata kasin ta tare da tabaa kuma
yayyaba dole kana lazuntawa shi sa muka ce ala waje tabaa din ai amma saboda dai a san cewa yanda wato a kwanakin baya ka tare gigimu ana ta jefa kalubale da abin da kai ga haka ba kaga wannan ayan kai ta yi magana wato mahabba na ahabba ilaykum min allahi wa rasuli ai ta yi magana mahabbata rasulin sannan kuma ga shi annabi auladul mu'mina alwali nan hadhihi inma taqtabi alqurb almujib lil mahabba da shi ba وكل من قدم قول غير الله على قولي على قول الله duk wani wanda ya gabatar da maganar wani Allah akan maganar Allah ta'ala aw hakama bihi ko yayi hukunci da wani hukunci wanda ba hukuncin Allah ba aw hakama ilayhi ko da aka tashi aka ce zo ka je Allah ya maka hukunci a ce a ni ba zan je wajen ubangiji ba zan je wajen waye ne ya maka hukunci zuwa ga wani Allah ta'ala fa laysa bi marhaba wato wannan baya cikin wanda ya so Allah baya cikin wanda ya so manzon Allah ko da yayi da awancewa yana son manzon Allah an zo an ce ka zo kai ga hukuncin Allah da manzon Allah akan ka to ce kai ba kai da ba za ka je ka dafa wasu nauyi za ka je ka dafa wasu arna kamar sawure su so wure ta ko sawure dan an gama fakewa da wajen mumunai an kowa da arna kuma a to kaga wannan ai akwai matsala soyayya ubangiji cewa ya fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima shajara bainakum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ubangiji cewa sai dai sun mai da kake ne alƙali eh an zo an maka hukuncin Allah da manzon sa ka ce baka yi to ka zo ka gani sai ka zo ka gani ana cewa akai ana maka bashi dalili zo ka nuna inda aka ce manzon Allah kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne ka ce babu an ce babu ka ce a baka lokaci baka samu lokaci ba saboda ka zo da kuma a zanta baka da hukuncin Allah da manzon sa akan ka to tunda ka ce kai zalunci aka maka ka je da arna kuma arna shi zai zama mai hukunci tsakanin ka da musulmai akan musulunci akan musulunci a dai saki duba laysa lakin qad yashmilu al-amru ala man yuqaddimu qawl wannan kai hukunci zuwa ga wato wani Allah ta'ala idan kai tsaye akwai wato matakaiya guda biyar ba kamar yanda wato aka samu wasu lokuta kamar yan bokara suka din kafuta mutane akan kawai duk wanda ya hukunci da gutu ba suna faɗan Allah ta'ala cewa yurjuna ayta hakam ila qabuti wa qad aminu an yakfuru bihi sai ce duk wanda ya hukunci da constitution duk wanda ya hukunci da hulan kwano duk wanda ya kaza wannan duk ya zama arin wanda duk ba haka shine baya cikin abin da wato malamai suka izina da shi sai daga cikin abin da suka yi wanda ba su da malamai akai akwai malami wato Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh daga cikin jikokin Muhammad Abdul Wahhab ya da littafi da ya tahqimul qawanin al-wad'iyyah yayi magana akan wato yaushe ne idan kai hukunci da wani hukuncin Allah ta'ala yake zama kafirci ya faɗi ga manya wanda ya ciro su daga Qur'ani da Sunna ba wai san zuciyarsa ba zan da ya faɗi kawai ka ni labaran wa ragowar wasu a samu wani lokaci muna tattaunawa inda mutum yake zama kafiri saboda ya hukunci da hukuncin wani Allah shine wato ya riƙa jin cewa abin da yake hukunci da hukuncin wani Allah ta'ala bai cancanta ba shi wancan na wani Allah ke cancanta jahalul ahqiyya ya daga nin cewa wato shi hukuncin Allah ba shine haku ba ba shi bai cancanta ba shi hukuncin wani Allah shine a haku din kaga ya bibi ta wani Allah kan Allah ta'ala sai kai wannan ya fita musulunci kai tsaye wannan shi ne na farko ko kuma na biyu i'tiqadul ahsaniyya ya daga nin cewa wato shi wancan na Allah shi ma yana da kyau amma dai wancan yafi na Allah kyau kamar cewa da aka yanke hannun barawo zai hana sata gaskiya wannan abu ne mai kyau amma dai a yi bi babu na mahata magandi ya fi kyau misali masu cewa wa kawai aje a kai shi a saka ya ce ayyuwa wannan ya mutu musulunci i'tiqadul ahsaniyya ne ya ce ahsan na uku shine i'tiqad tasawi ya cewa na Allah daidai ne ya dace da insani ya dace da mutane shi ma dai wata inda ya dace shi ba duk ya dace duk ɗaya ne fa abubuwan nan mu je mu yi kawai to yayi ya ce canjar su akai kenan shi ma wanda ya fita musulunci a tasawi kenan ko kuma ya rika jin i'tiqadul jawaz wa salahiyya ya rika jin cewa na ubangijin ya fi kyau amma dai shi ma wanda din ya fita canta ayi ba komai shi ma ya dace da mu a yayi to shi ma wanda ya fita musulunci kaga ba ya zai da ubangijin ya fi kyau amma yanzu me ya fita musulunci jin cewa yake shi ma wanda ya halatta dole mu ji cewa yanzu wato da wani abin da yake ya saba ma musulunci kamar misali hukunci da halatta gaba da muka yi ake halattawa anan halatta mace ta zauna ba da namiji ba tare da aure ba dole mu cewa wannan zalunci ne na Allah shine adalci amma an kar cewa wannan abu musulunci ya zo da shi ya fi kyau ya fi kare wato musulunci amma dai wannan ma an kai shi ma dai ba laifi aiki ba to a iya yi to wannan shi ma mutum ya fi musulunci na biyar wanda kuma shine adha wa amr kuma shine kuma mutum kawai ya cewa shi dokan Allah nan kawai dokan Allah to ba zan yi ba istikbara ibaa wa istikbara ya to yayi kafirci inda iblis kenan abawa sakbara to wannan shi musu kafirci shi ma ya fada wadannan duka to in ba wani abun guda biyar ne ba dan wani yazo yana kocin da zuba da kocin dokan Allah ba baka jira baka tafi kafin a yanzu wanda ya ƙarya ba kocin da wani yayi kocin da dokan Allah ne to ka tafi kuma kafin da yayi ƙarya ƙarya mai shi ma san zulubi yayi ai san zulubi yayi wanda yaje kisa kai kuma sai ka ce ba da kocin ba da shi su ne suke sa ba mai wannan kocin Allah ne a cikin wannan tabbacin ai ba inda kafirtawa ne abu ne mai sauki inda dai ba na ba hukuncin Allah bane ai ba idan aka ce lokacin musulmi ku samu baban mai to kun na ku samu da baban mai ko kashe mu ko ku da musulunci mu a wajen mu in haka ne amma kaga baba muku irin wannan munan hukunci saboda haka dan mutun yayi hukunci ba da hukuncin Allah ta'ala ba kai tsaye wannan ba za ka ce mushi ya zama kafiri ba sai idan waɗannan abubuwa da malam ya faɗa Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh littafin san littafin ba shi da wani yawa ba shi da yawa littafin da mutun zai iya tsayawa ko a lokaci ɗaya ba ya karanta shi daga farko har ƙarshe لا ما نبي مشاكي عشرين بقى. إن إيه إن بقى تحكيم القوانين الوضعية. إن بقى لتا إن بقى إن بقى شرعي دا 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 ما لهم وانا يمشي بقى. وانا وانا يزن نزح. سفل الحوالي. سفل حتى دي واتو دم متين يعني كنتي بقى لو كنتي دوكا أنا بقى إذا شرعي بس كبا تبقى لا لا كتبشي مسلمين يساقو. أما لا كتبشي أبو تمسلين تيبا. أما إن يعني حالة تامة كانت تشي واشي hukuncin wannan Allah ta'ala shi ya mutunta ta to kaga shi wannan shine je kai kanshi wato kafirci da ganga malai ce lakin kada shi jibul amru ala man yuqaddimu qawla ahadin aw hukm aw hukmuhu aw ta'atuhu ala qawli amma wani lokaci abin zai iya tukurkuɗe man wani mutum ga wanda yake gabatar da maganar wani Allah akan hukuncin Allah ko da'an manzon Allah din wannan minhu annahu la ya'muru wa la yaqumu wa la yaqulu illa ma qala rasul fa yuti'u saboda ya tsammana cewa shi malam wane ba zai mishi ƙarya ba malam wane ba zai umarni ba zai hukunci ba zai faɗa ba sai abinda Allah ta'ala ya yi hukunci ya umarni ya kuma ce ayi abinda manzo Allah ya ce ayi sai ya mishi biyayya haka sai kaga wannan shi ba shi zai ai tsammani kake cewa malam wane a yadda ya san Allah ya san ya san sunnan manzon Allah ba zai ma Allah ƙarya ba sai kaje ka samu yayi ma Allah kuma ƙarya kai haka mutu haka to wannan baka baka saboda kai a riyawanka ai kana bin Allah ne ba shi kake bi ba saboda haka kai baka da laifi a haka wai hakimu ilaihi kun aka samu yana kai masa hukunci saboda ina ganin kamar ya shi ya fi shi fahimtin dokan Allah wa talaqa aqwalahu kadhalika ya dinka karɓar maganin wannan malamin yana tsammanin cewa yana ba magana biyayya ne fa huwa ma'zurun to wannan an masa uzuri idza lam yaqdir ala ghairi dhalika amma shi ma idan bai iya yin kokari ya je ya ga meye gaskiya ba a akwai wanda zaka ga shi Allah ya ba shi dama ya je ya bincika an fada baka an ga maka kaza masu zagaye farin kyalle masu wato yin ganga a masallaci aka ce maka wannan bid'a ce aka ce ba inda suka zo da shi wannan bid'a ce ko fasikanci ne kace kai kaji ka gani ba za ka bincika ba aka ce a'a an ce maka bid'a ce ga abinda manzo Allah ya faɗa ga shi abinda akarin Allah dan masu ga wani ga wani ga wani kace kai ba ruwan ka to ka gani wannan kai kaji ka faɗa siya da ganga idan baka zama kafiri ba to amma kuma ubangiji ya kama ka da zulumin sakacin ka kai kaje ka iduwa dole mutum ya je duwa lokacin ka to bari mu samu dan wajen zama wajen tsayawa wa amma idan qadira ala alwusul ila ar-rasul amma idan ya samu dama ya je ya bincike zuwa ga haƙiƙanin mai manzon Allah ya ce wa arafa anna ghayra man ittaba'ahu sannan kuma ya dinga riya cewa shi a saninsa kishiyan wanda ya bi ma'aiki shi ya fi cancanta auladihi mutlaqan shi ya fi cancanta a yi masa biyayya ya bar manzon Allah ba shi ya ce ba shi kishiyan wanda ya bi manzon Allah wato wanda ya zo da wata sunna sabanin sunnan manzon Allah ya dinga riya cewa shi a iliminsa a saninsa shi wannan malamin shi ya fi cancanta a bi saboda ai shi ya san manzon Allah kamar masu ɗan malikiya na ɗan takibiki shi ai malik ya san mashigan kudade ya san mafitan hadisi dan haka shi ya ce mana kar mu sa hannun dama akan hagu da haka mu mun haihu malikiya ne zalla to kaga wannan shi yana yariya cewa abinda aka zo da shi wanda sa'a musulman manzo Allah ne shi ya bukancanta ya bi ba kuma dalili na ilimi ba saboda kawai laji tun cewa malik ya karanta ya bi shi fahimta kawai da haka shi ya gane wannan ba uzuri bane ga ubangiji duk wani malami ba wani malami da aka aika maka shi ba wani malami da yake da rawanin annabta a kansa amma yana da rawanin bin annabin da shi ma saboda haka za ka bi shi ne gurgurdan yadda ya dace da annabi au fi ba'd al umuri ko kuma ya rika jin cewa kishiyan wato wanda ya bi sabanin sunnan manzon Allah saboda girman shi saboda wato girman sha'anin sa saboda ilimin sa shi ya tantance abu shi biyayya koda ba a ko ina ba a wasu bangarorin rayuwa kamar salatin muayyana kamar wata masala wacce take ayyananniya ba rika ba ya samu wata masala guda daya yace amma dai ni anan malam wani shi zan bar sunnan manzon Allah walan nartafid ila qaulir rasuli yaki waiwaye zuwa ga maganar manzon Allah wala ila qauli man huwa auladihi ya kuma ki zuwa yaje ya gani in ma sabani akai yaga a cikin malamai wane ne maganar ta fi kusa da maganar manzon Allah saboda shi wannan ya fi nuna azanci ya fi sanin sunna ya fi kuma bin kirda dan bin sunnar manzon Allah ko a cikin malamai ba aka ce sai ka duba ka gani ba a ce ka ta bibi ta zai haka ba kamar yadda suke faɗa fa hada yukhafu alayhi wanda ana ji mushi da kafirci kuma wanda yaje ya dauki wani mahaluki yace shi zai bi shi duk da ya bayyana masa cewa ra'ayinsa kawai ya fada tsaba da kuma ra'ayin manzo Allah ya bayyana maka kace kai yanzu ka yarda malam wani abin da ya kashe shi ya kashe ka saboda me saboda girman shi saboda alfarman sa kai yarda kuma manzo Allah a bar shi shi kai ba zaka taba ganewa ba to yanzu wannan fa hadha yukhafu alayhi li irin wannan dabi'a to wannan ana ji masa tsoro wa kullu ma yata'allalu bihi min 'adami al-'ilmi duk wani abin da zai zo da shi na wani uzuri yace wai ni ban sani bane ai ni ban da ilimi ne shi ya bi ilimi ba wasu na faɗa ba yace aw adamul fahimi ko wani ban da fahimta ne ni ban gane ba shi ma da wani shi ya bi ni fahimta aw adam ibaihi ibai alatul fiqhi fi din ko kuma ni ai ubangiji bai bani kayan aiki da zan je in bincika in gan daidai da rashin daidai ba aw lihtijaji bil ashbahi wan nabair ko kuma yaje ya dinga wato yin hujja da wasu abubuwa masu kama da juna shi al ashbahu wan al aqisatul fasida wala kamar Allah kana kitaba fa tanzibu billahi al afsal idan dinga buga ma Allah misali eh baka gani shi wani wane da aka ce ka kira wannan wali shi zaka je gidan sarki wani ne haka nan ka je ba tare da kai protocol ba da haka ba baka zuwa wajen ubangiji sai kai protocol to wani wannan magana wannan al aqisa al fasida ce wannan kana kawo kawai ra'ayi kwatance kake kwatance ne babu dalili shi kuma kwatance ba wai cewa kai kakai kwatance ba cewa aka yi kwatance ka yabi Qur'ani da sunna kamar ni Qur'ani dalili sai dalili ya zo kai kuma sai wajen ƙara buɗe da bayani sai ka zama kwatancen ka amma ka zama saura ayyuka kuma ka ce ka kawo kwatance aw bi anna zalika lmutaqaddima ko kuma ya riƙa cewa shi wannan wanda ya gabace shi wanda yake bi masa biyayya kana a'lama bin ni bi muradi sallallahu alaihi wasallam ya fi ni fahimtar muradin manzon Allah da haka ni shi zan bi ko ba zan bi ku ba fa hiya kullu hatta alulatu la tufidu yace wannan duka wato ra'ayi wato ta'arili yake yana ba dalilai ne wanda ba za ta masa amfani ba idan wurin ubangiji zai kona shi saboda yana kawo wasu abubuwa ne ubangiji bai saukar da su a matsayin dalilai da zai mishi uzuri saboda wannan ba ubangiji cewa ya kawai ka bi manzon Allah bai ce kawai saboda kaza wani ya bi ni sani wani bani ba duk bai faɗa wannan ba in dai ya bayyana maka cewa malam wani bai abin da ya zo da shi sabanin biyayya ne ga manzon Allah ya bayyana maka karara to dole ka aje wannan mutumin ka bi manzon Allah in kuma ka dinga kawo wasu tawuli na banza da ubi to yanzu wannan kaga zaka je ka gaba da ubangiji saboda ka kawo wasu alaqisa alfasida hada ma'al iqrari dan nasu kai cin karshe ne hada ma'al iqrari bi jawaz al-khada' ala ghayr al-ma'sum wannan kuma jiddan ma kuma shi din ayaya da cewa malamin sa yake bi zai iya kuskure ba ma'sumi bane ba ka yadda malam wani zai iya kuskure to an ce maka ga wanda shi baya kuskuren shi ga rana shi sunna ka je da wanda shi yake kuskure kuma ka bar wanda baya shi baya kuskuren illa an yunaza'a fi hadhihi alqa'ida sai dai yazo yanzu yana yin wato musu ne yanzu akan wannan ka'idan cewa shi malamin sa baya kuskure shi yana kuskure in yace shi yanzu malamin sa baya kuskure to wannan fata su kuma mukala wato yanzu kaga magana da shi ta tsaraya magana da shi yanzu ta tsaraya ai shi ba abin magana bane yanzu in yace shi malami na baya kuskure in yace malamin sa na kuskure to sai mu ce masa a da malamin ka tunda malamin ka na kuskure ka je wurin wanda shi ubangiji ya ba shi isma ya tsare shi akan abin da yake isarwa game da ubangiji saboda haka shi ba zai kuskure ba kai kuma malamin ka yana iya kuskure kuskuren fahimta amma idan ya zace shi malamin sa baya kuskure to wannan magana da shi ta tsaraya wannan ba za ka tsaya kana wani bata lokaci akan ka ba wa hadha huwa dakhilun tahta al-wahid to irin wannan dabi'a ya ma shi karkashin razayin ubangiji kuma dan yanzu ya mu'amala kini kuma yanzu ubangiji zai ji labari kuma fa in istahalla ma'a dalika in lidda wannan kin biyayya da yayi ma manzo Allah yace shi yanzu shi ya haifi zai bi ra'ayin gargajiyan wani malami ne fa in sahalla ma'a zalika talba man khalafahu, idan ya halatta ma kansa ya je ya rika zagi da cin mutuncin wanda ya saba masa ya bi sunnan manzon Allah, eh ai yan wahabiya ne yan kigila wando ba yan cika ba da gemu yan waye ya dinga zage su a haka duk da shi ne ba wa qaraba irdihi wa dinihi bi lisani, kuma ya je ya dinga kankaran mutuncin sa ya dinga cin mutuncin wannan wanda yake bi sunnan ya dinga cin mutuncin sa ya dinga wato jungurin addinin sa da harshen sa aw intaqala min hadha ila uqubati, kuma ma ya tashi daga ma adawa da shi da baki yaje yace a zo a je a shirya miki makarkashi ya aje a kashe shi a miki hukuma saboda ya mutun nan manzon Allah aw sayati adahu, ko kuma ya duka yin kokari wajen yaje ya cutar da shi fa huwa min al-zalamati al-mu'tadina, to wannan yana daga cikin az-zalimai wanda suke wato masu ta'addanci wanda suka wuce kowa da iri ma kware daga sai ubangiji ya ji labari zai ji dalili wani wani mufsida, kuma ya daga cikin dillala mabannata ya daga cikin wanda yake daure mabannagilli shi ya ce dai sunna za ku je kushe wani kawai ya ce Allah na shine wanda zan bauta ma shi daya zan bi sunnan manzon Allah ku tarjima da shi ku ce sai an je an kama shi sai an kashe shi sai mun kama shi sai mu to aka ga yanzu wannan abin da yake yi kuma ta'addanci yake abin da yake yi kuma yanzu a wato dillanci shari kuma yake yi yanzu sai ya kalla kakan za ga wannan ayan karara a wannan anan Kano ba wanda suke zuwa suke kai kara akan cewa sai an kashe wani saboda abin da yazo da shi na sunna na hadisi ba hadisi ya karanta ba wani ya zaje manzo Allah dan haka shikenan wani ya ce iyaye manzo Allah suna wuta mun haihu duk wanda ya kaza sai an je an kashe wuta sai waye wani abin ayi tun shekara 20 da wani abu baya to kaga wannan abin da yake shi ya zama ya dauki azzala mutul mu'tadin azzalihin dan ta'adda kuma dillalin sharri dillalin mabannata in aka samu dama to shi ma wannan dole sai an yi mushi hukunci saboda wannan abin da yana yakan addini kuma da ba za ka yi sunna ba to kuma yin fada da sunna kuma abin ya kai munta ku ba abin ya yi yawa ku ba insha Allah a nan zamu da burki watakila ya zama abin da ya rage mana a wannan darasi ma wannan littafi shi darasi guda daya insha Allah ta'ala ina sa ran watakila inde ba bayani da ya tsawo ba ina kuma sa ran zamu takaita bayanan darasi guda daya zai rage mana a wannan littafi albarka sai kuma wato muji kuma wannan littafi zamu sa a gaba insha Allah ta'ala kun dai yanda abubuwa suke na rabauta da yanda ake matsala biyayya Allah ta'ala ya sanya mu muna daga cikin wanda muke tsantsanta masa soyayya muke kuma tsantsanta wa manzo Allah soyayya shi ma kuma muke bin sa sau da kafa Allah ya sanya sunna kwajinin sunna a cikin zukatan mu baki daya Allah ta'ala ya hada zukatan mu a abin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake fada da sunnan manzo Allah ta'ala ya disa shi hasken sa Allah ta'ala ya disa shi hasken sa abu da maka da Allah ya ba mu lada abu da maka kusa ta Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am
sunna da
haka
so yanzu akwai kenan wanda da za su bauta wa Allah din ko da ba kuma wanda sun kofa ko da dai cikin su suna yi har suna bauta Allah ba san Allah ba ta haka ba ku duki ba mu
ya mutakar mutum zai bauta ma Allah babu wani sofanin babu soyayya da zai ma Allah soyayya ta kululuwa wannan ba shi da ta cewa wajen ubangiji Allah babu zai karɓi bautar ta ba su wadan
wa su yayin da zai bauta amma kuma babu
ya amma dai akwai soyayya inda akwai soyayya kuma akwai kubu'i akwai inqiyari to wannan ya ko da bai cika ba dan yanzu ya cika yanda ahlus sunna ke so wata magana ce daban bai kuma raba wata bid'a a gefe idan haka ba sha'ira ai ba za ka taba cewa wannan mutane ba san Allah ba manyan malamai ne sun yi kokari wajen kare sunnan manzon Allah amma dai da suka ce bautan Allah su a wajen su kawai saboda ganin damar ubangiji ne suke bautan Allah kawai gaskiya ta zama gaskiya saboda ubangiji ya ce mata sunanta gaskiya ba dan gaskiya tana iya da wani wata sufa mai kyau ba haka wani kuskuren fahimta ne amma yayin da su bauta ma Allah ai bauta Allah ba za ta yi amfani ba sai in wannan abubuwan guda uku sun shiga in ba mutu kaga bauta Allah bai amfani ba saboda haka duk wani mai wanda zai shiga aljanna to ba zai shiga ba sai wannan abubuwan sun zo sun yi amfani ko da dai shi a yayin da yake yi ba a yayin da yayin da ahlus sunna ke bukata ba so ahlus sunna so suke ka fahimci cewa Allah ta'ala da ya halice mu dan mu bauta masa to wannan hikiman mu bauta masa shine za ta da zai tattara mana wannan soyayyar sa da kuma inkiyari da kuma kudu'i duka wannan shine abin da su alsuna suke son a gane kuma suka ji ganewa masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.